إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا أعوذ بالله تبارك وتعالى ميكومي ميكوا بيهدامو أتكيوانا مسلاتي دكيكان كارا إيروت anan Badarawa cikin garin Kaduna a arewacin Najeriya a wannan safiya ta Alhamis 22 ga watan Ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta shekara 1436 wanda ya dace da 9 ga watan 7 shekara ta 2015 a kalandar Bature kamar yadda dan uwa malam awwal ya ambata mawdu'in da za a gabatar da fadakarwa akai shine mutuwa da abin da ke cikin ta to kamar yadda muka sani Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddarawa mutum zama a gidaje uku kowane mutum Allah ya kaddara mashi zama a cikin gidaje guda uku gida na farko shine gidan duniya gida na biyu gidan barzahu gida na uku gidan lahira gidan duniya shine muke ciki gidan lahira nan ne tafiya za ta tuke to amma tsakanin gidan duniya da gidan lahira akwai gidan da ake kira barzahu wanda yake tsakanin nan da kuma can kowane gida yana da abubuwan da suka keɓance shi da hukunce-hukuncen da suka shafe shi duniya gida ce ko gida ne mai rushewa duniya gida ne mai rushewa inuwa ce mai gushewa rayuwa ce mai yankewa kuma jin daɗi ne mai rudarwa wannan shine abin da ya shafi gidan duniya gidan da zai rushe kuma dama inuwa ce wadda za ta gushe rayuwa ce wadda za ta yanke kuma jin daɗi ne wanda kan rudar da waɗanda ke cikin shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labarin gidan duniya da abinda gidan ya kunsa a cikin suratu Ali Imran aya ta 185 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ba komai ne rayuwar duniya ba face dan jin dadi ne mai rudarwa lahira kuma gida ne matabbaci wajen zama ne na dawwama rayuwa ce ta hakika ta dindindin wadda ba ta gushewa. Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana wannan a cikin Al-Qur'ani. Allah ta'ala ya ce wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya illa la'ibun wa lahw. Wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahwun wa la'ib. Wa inna ad-dara al-akhirah la hiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Ba komai ne rayuwar wannan duniyar ba. Fate lahawun abinda ke shagaltarwa, wasa mai shagaltarwa, wala'ibun da wasa mai daukan hankali ya sa mutum ya manta da abinda ya kamata yayi. Wa inna ad-dara al-akhirah kuma lallai gidan lahira lahiyal hayawan, nan ne rayuwa ta dindindin take dawwamanniya da babu gushewa cikinta. Law kanu ya'lamuna, da sun kasance sun sani. Wannan aya na fa'idantar da muhimmancin fahimtar bambanci da ke tsakanin rayuwar duniya da rayuwar lahira. Domin rayuwa a duniya ba za ta dawwama ba, za ta gushe, domin dama inuwa ce wadda za ta gushe. Wuri ne na zaman wucin gadi, ba a dawwama, ba a tabbata, ba a zaman dundundun a cikinsa. Ita kuwa lahira rayuwa ce ta dundundun madawwaniya wadda ba ta gushewa, rayuwa ce ta haƙiƙa. Shi yasa Allah ta'ala ya ce wa inna darul akhirah la hiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Gidan lahira nan ne rayuwa ta dindindin yake, inda sun kasance sun sani. A tsakanin gidan duniya da lahira akwai gidan barzakh, gida ne da ba a zama cikinsa sai an bar duniya. Kuma ana isa lahira to an bar wannan gida na barzakh. Kenan ma iya cewa a rayuwar ko kuma gidajen wato ɓangarori biyu na gefe da gefe, gefen dama ƙarshensa, gefen hagu ƙarshensa, sannan a tsakani kuma akwai wani gidan. Sai mutum ya bar gidan duniya kafin ya kai gidan lahira yake zama a barzakhu. Idan ya bar rayuwar barzakhu, ya bar wannan gida na barzakhu ya tafi lahira, to ya bar barzakhu, ya bar duniya, ba kuma zai dawo ba. Rayuwa a cikin wannan duniyar na da iyakantaccen lokaci. Lokacin na zuwa mutuwa ce za ta biyo baya. Mutuwa ita ce matakin farko na zuwa lahira. Ko babu makawa za a mutu, kowa zai mutu gaba daya banda Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ta'ala ya nuna cewa babu wani rai da ke rayuwa a wannan duniya face ya ɗanɗani mutuwa. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a suratul ankabut aya ta 57 da suratul anbiya aya ta 34 da suratul ali imran aya ta 185, duk Allah ya nuna cewa kowa sai ya mutu. Daga cikin misali fadin Allah ta'ala kullu nafsin za'iqatul maut, kowane rai zai dandane mutuwa. A suratul zumar aya ta 30 Allah ta'ala ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun, kai manzon nan Muhammad kenan dan Abdullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mayyitun, zaka mutu. Wa innahum mayyitun, kuma suma za su mutu, waɗanda suka yi imani da kai da waɗanda ma ba su yi imanin ba, waɗanda ke son ka da waɗanda ke ƙin ka duk za su mutu. yana daga abinda aka nakalo ko ruwaito a tarihi daga al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala game da tabbatar da mutuwar kanshi da wani shi ko da wani nashi shi yana son dashi ne zai mutu an ce Imam Shafi'i ya fuskanci kalubale daga mutane har da malamai a zamanin shi wanda ke ganin karantarwar shi na ta samun karbuwa da amsuwa a cikin mutane sai zaman to an samu waɗanda har addu'a suke Allah ya kashe ya dauki ran Imam Shafi'i to an ce wata rana ya shiga masallaci sallah sai ya ji wani daga cikin daliban babban malami daliban ɗaya daga cikin manya-manyan malamai yana mashi addu'a yana cewa Allahumma anti Shafi'iyya ya Allah ka kashe Shafi'i shine sai aka ce Imam Shafi'i ya fito daga masallacin yana waka yana yin waɗansu baitoci yana cewa tamanna rijalun an amuta fa in amut fatilka sabilun lastu fiha bi auhadi wa qul lil ladhi yabghi khilafa alladhi mada tahayya li ukhra mithluha fa ka anqadi wa qad alimu law yanfa'u al ilmu indahum la imittu madda'i alayya bi mukhlad wasu mutane na burin in mutu sai dan na mutu ba ni kadai ne zan mutu ba ka gaya ma mai nema ko mai tunani sabanin haka cewa gara ma kai tattali kai shiri kai kintsi don zuwa lahira domin tabbas mutuwa kamar ta aukuma ai su sun sani inda ilimi na da amfani gare su idan ni na mutu wanda ke ma addu'ar mutuwa ai shi ma ba zai dawo ba zai mutu don haka Allah ta'ala ya ce innaka mayit wa innahum mayitun a suratul anbiya aya ta 34 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mit fa hum al-khalidun ba mu sanya wa wani mutum dawwama ba kafin kai ba wanda aka sanya mai dawwama kafin kai kowa in yazo zai tafi ya isa misali annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya shekara 950 yana wa'azi kuma kafin ya fara wa'azin ai yayi shekaru da dama amma kuma annabi Nuhu bai dawoma ba ya mutu kenan muna iya kaddara cewa annabi Nuhu akalla ya shekara kusan 1000 amma ya rayu bayan wannan lokaci da mutuwar shi ta zo ya mutu walau kanati dunya تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفني ويفني نائمها ويبقى المعاصي والذنوب كما هي إذن دا دنيا نادوما دواني يا رايوتي كنتا تنا دواما غواني دن يزونا دن 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 كريا را كريا متو دا منزل الله صلى الله عليه وسلم أتسن شيء أرائي كما دا يدوما amma yana nan ba yan kuma muhammadin illa rasul kad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum ita duniya za ta kare abinda ke cikin ta ma zai kare na ni'ima da dukkan abubuwa amma zunuban da aka aikata da sabawa Allah da aka yi su suna nan an rubuta wa mutum a ranar kiyama sai a bayi sakamako don haka Allah ta'ala ce barun ba mu rubutawa ba mu kaddarawa ba mu sanyawa wani dawwama ba kafin kai sai dan kai ka mutu su za su dawwama ne ba su dawwama ba mai kubuta daga mutuwa, ba wanda zai kubucewa mutuwa, kuma ba mai koye mata. Duk inda mutum ya shiga sai ta tarar da shi. Allah ta'ala ya faɗa a suratul Juma'a aya ta 8, innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kace mutuwar da kuke gujewa, mutuwa da kuke gujewa, to za ta riske ku. Sai ta riske ku, ba inda za ku gudu ku buya, sai ta riske ku. A suratul Nisa aya ta 78, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada. Duk inda kuka kasance mutuwa sai ta riske ku, sai ta je ta same ku a can in lokaci yayi. Walau kuntum fi burujin mushayyada, ko da za ku kasance cikin gidaje ne da ke da katangu masu tsawon gaske, ko mai tsawon katangar, mutuwa sai ta shiga. Haka dai za a yi ta mutuwa, a yi ta mutuwa har sai duniyar ta kare gaba ɗayanta in banda fuskar Allah tabaraka wa ta'ala. A suratul Rahman aya ta 26 da 27, Allah ta'ala ya ce, kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Duk wanda ke rayuwa a kan duniyar nan, duk wanda ke rayuwa a wannan ƙasa ta duniyar nan, zai kare, zai tafi, ya barta, ba abinda zai saura sai fuskar Allah dhul jalali, ma'abocin girma da ɗaukaka, wal ikram da kuma karamci. A suratul Qasas aya ta 88, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, kullu shay'in halikun illa wajha. Kowane abu zai kare ya mutu ya halaka in banda fuskar Allah tabaraka wa ta'ala. A cikin wani hadisi wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaito, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin addu'o'in da zikirin da yake yi da safe yakan ce, antal hayyul ladhi la yamutu wal jinn wal insu yamutun. Kai ne Allah rayayye wanda baya mutuwa, wal jinn wal insu yamutun, da aljan da mutum suna mutuwa. Kuma kowane rai na da iyakantaccen lokacin da zai mutu, kuma mutum ba zai mutu ba sai lokacin shi yayi, ko ya so ya mutu ba zai iya mutuwa. Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a suratu Ali Imran aya ta 145, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban mu'ajjala. Bai yiwuwa ga wani rai ya mutu, bai yiwuwa wani ya mutu sai da izinin Allah, lokaci ne iyakantacce, an rubuta sai lokacin ya yi. A suratul Zumar aya ta 42, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allah ta'ala yace, Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha, Allah ne ke kashe rayuka lokacin mutuwarsu. Da lokacin mutuwa yayi shikenan sai a dauki ran mutum ya tafi kenan. Wallati lam tamut fi manamiha, ran da kuma lokacin bai yi ba, to in akai bacci sai a dauki wannan ran na wacin gadi, amma ba a mutu ba. Wallati lam tamut fi manamiha, Allah na dauki rayuka na waɗanda mutuwarsu bata zo ba amma a cikin barcinsu. Sai zama mutum na bacci bai ma san inda yake ba, bai san abin da ke faruwa ba, za a dauke mutum a kai shi nesa bai ma sani ba mutum ya zama zaka ji har Hausawa na cewa mutum na mutu bacci kamar mutuwa ko kamar matacce wani ayin baccin sa irin na mutuwa ne wanda mai baccin mutuwa saboda me saboda nauyin baccin ai ta abubuwa ba a ma san ana yi ba wasu in za a zo a kada ganga a wajen kunnuwan su suna bacci ba za su ji ba والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت اتكن برشن نان ود الله تعالى رايك ان الله يكون تامس متوى سي يريكي سو شكينا جاء تواني تكن برشي شكينا بفرقا با وانشي برشي تاكوان تابرشي لامي لا فيا اما دا سابي سيدا اكا بل كوبرتا اكا ساماك كوبا سامو فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى ودكما رايكن da ba kaddara musu ba hukunta musu mutuwa ba a lokacin a cikin barcin nasu sai a sake su bayan wani lokaci ila ajalin musamma har zuwa lokacin da aka iyakance musu sai ga mutun Allah ya kaddara yayi barci ya tashi kamar duk wadanda kenan a yau ai mun yi barci ko amma kuma Allah ya sa duk mun tashi saboda muna cikin wadanda yursilul ukhra ila ajal musamma hakana a suratul an'am aya ta 60 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa huwa alladhi yatawaffakum bil layl wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar thumma yab'athukum fi liyuqda ajalun musamma Allah ta'ala yace huwa alladhi yatawaffakum bilayl Allah shine wanda yake dauke yake kashe ku yake dauke rayukan ku cikin dare mana sai ku bacci wa ya'lamu ma jaratun bin nahar kuma Allah ya san ayyukan da kai a duniya a darana kai kawo da fadin ta tashi da dauki ba dadin da aka yi da rana da laifuffuka da aka yi da zunubai da komai Allah ya sani wanda aka yi da rana cikin yin daga fitan alhamdulillah zuwa faɗo rana thumma yab'athukum fihi sannan da wannan ranan ne dai a cikin rana din zai tada ku sai zamanto a cikin dare an dauke rayukan ku amma da rana a tada ku liyuqda ajalun musamma domin a hukunta wani iyakantaccen lokaci wani lokaci da aka iyakance mishi adal sai zama mutum sai lokacin sa ya rayu wani zai rayu shekaru da yawa wani kuma zai rayu dan kadan kowa da iya abin da aka aje mishi babu wanda ya san lokacin mutuwar shi ko akwai akwai babu wanda ya san wajen da zai mutu akwai sai Allah shi kadai ya sani shi kadai ya san inda ranar da ko lokacin da kowa zai mutu kuma shi ya san inda kowa zai mutu a cikin suratul Luqman aya ta 34 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut kuma rai bai san a wani wuri ne zai mutu ba a wani gari a wata kasa ne zai mutu rai bai sani ba a Ali Imran aya ta 154 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qul law kuntum fi buyutikum labaraza alladhina kutiba alaihimul qatl ila madajihim kace da kun kasance ma a cikin dakunan ku ko gidajen ku labaraza alladhina kutiba alaihimul qatl ila madajihim da wadanda aka kaddara aka wajabta aka rubuta musu mutuwa cewa za a kace su a rana kaza ko kuma za a dauki rayukan su a wuri ka a lokaci kaza a rana kaza a wuri kaza sai sun fito daga gidajen nasu labaraza alladhina kutiba alaihimul qatl ila madajihim sai sun fito sun je can inda Allah ya nufa can za su fadi su ko ga irin wannan rayuwa yana faruwa ba yanzu ku duba ku ga abin da ya faru a Zaria shekaran jiya kwana biyu da ya wuce ranar talata. Akwai waɗanda kila ba su tayi da nufin za su zo wurin ba, ba ma sa tunanin zuwan. Sannan akwai kuma tsarin da ka iya sa a gayyaci local government kaza ko karamar hukumar kaza rana kaza ba wannan ranar ba, amma da yake Allah ya kaddara a wannan rana za a gayyace su, a gayyace su a ranar suka zo. Haka Allah yake kaddara abubuwansa. Al-Imam Ahmad ya rawaita hadisi cikin Musnad dinsa, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce, idza arada Allah ta'ala qaddaru li 'abdin bi 'ardin ja'ala lahu fiha aw qala biha haja. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce, idan Allah ya yi nufin daukar ran wani bawansa a wani gari ko a wata kasa, sai Allah ya sanya wa wannan bawa nasa bukatar ya tafi can. Allah sai ya sanya mishi bukata sai ya je can, ba inda zai tafi sai wannan wurin, sai ya ji sai ya je wannan wurin kawai. Bari in ba da ɗan misalai, tunda an cewa bil misali yastadihul maqam, ta hanyar misali ne bayanai kan fito sosai a sarari. Da yawanku kuna da labarin group captain Osman Jibrin. Allah ya ji kanshi da gafara. Gwamnan tsohuwar jihar Arewa. Group captain dai mutumin jihar Nasarawa ne, amma dai gidanshi yana Kaduna da iyalinshi. Da Allah ya nufi cewa zai rasu, kuma ba a Kaduna zai rasu ba, a jihar Nasarawa zai rasu. Ya kama hanya kamar yadda ya saba don kai ziyara, ya kuma tafi ya je ya ziyara. Yana kuma can kamar yadda ya saba, an yi hira da shi da daddare, ya je ya kwanta da daddaren, gari ya waye ko alfitir ya fito, ba a gan shi sallar asubahi ba, wanda hakan sabanin al'adarsa ne. Yana daga cikin waɗanda suke fara shiga masallaci su zauna kafin liman ya zo. Amma sai zama a wannan ranar hakan bai yi ba, bai yasa Allah ya ɗauki ran shi. Kun ga kamar yadda hadisin nan ya nuna, idza arada Allahu ta'ala qaddaru li 'abdin bi 'ardin ja'ala lahu fiha aw qala biha haja. In Allah ya nufi ɗaukar ran wani bawa a wani gari, to Allah sai ya sanya mai bukatar sai ya je can. Can ya tafi kuma ta ta ɗauki nan shi. Misali na biyu, akwai wani babana, yaya yake wajen mahaifina, wanda ya shafa shekara 50 ko ma fiye da haka ba shi gida. Da haka mu duk an haife mu sai dai labarin shi muke ji, ba ni ba, yayyinmu ma duk an haife su ba su san shi ba, amma dai muna da labarin shi cewa ya bar gida, kuma an rika samun labari yana Gabon, yana Niger, yana kaza, yana kasashe daban-daban, ya je kasashe mabambanta. Allah cikin ikonsa sai kawai kwatsam Allah ya sa ya dawo bayan shekara 50 da wani abu. Ya dawo aka ce mana, ai babanku ya dawo. Muka yi ta zuwa muna hira da wanda ba mu sani ba, sai dai ta hanyar labari. Allah ya sa za mu san shi. amma gaba ɗaya ina jin kwana 9 yayi ne ko 10 da dawowan shi Najeriya da zuwan shi Zaria da zuwan shi ƙauyen Dogarawa Allah ya dauki ran shi bayan ya shekara 50 da ɗan kai ba shi kafa ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها wanda duk mutuwar sa Allah ya kaddara a gari kaza bai isa ya mutu a wani garin ba sai nan manufar wannan shine ni da ku mu gane cewa mutuwa dai akwai ta sannan kowa yana da lokacin shi sannan lokacin ba mu sani ba sannan a ina za mu mutu ba mu sani ba kar mutum ya dauka dan ya shigo masallacin nan ya tsere wa mutuwa in Allah ya nufa sai an kai gawar wanin mu a cikin mu nan yau gida hakan zai faru to in dai ka san haka akwai lokacin da zai kamata ka rika jin cewa baka bukatan ka zama cikin shirin ko ta kwana game da mutuwa ya kamata a ce kai sakaci ta yadda da za a baka zabi a kashe kai yanzu ko a baka sai ka koma ka ce ai ban shirya ba Allah ya kamata haka ashe ya kamata a kowane lokaci mutum ya zama mai tunanin mutuwa mai kuma yaqinin mutuwa na iya daukan sa a kowane lokaci idan lokacin mutuwar mutum ya zo mala'ikan mutuwa da mataimakan sa za su dauki rai da izinin Allah ba tare da ƙar lokaci ko ragi ba ba za a ƙara ma kowa lokaci ba ba kuma za a rage wa kowa lokaci ba a cikin suratul munafiqun aya ta 11 Allah ta'ala ya ce wa lan yu'akhkhira Allahu nafsan idza da'a ajaluha kuma Allah bai jinkirtawa wani rai idan lokacin sa ya zo haka nan a suratul a'raf aya ta 34 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa likulli ummatin ajal fa idza da'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimuna kowace al'umma na da iyakantaccen lokacinta kuma idan lokacin mutane ya zo la yasta'khiruna anhu la yasta'khiruna sa'a baya raguwa ba a jinkirta musu na sa'a daya wala yastaqdimuna kuma ba a gaggauta wannan lokacin sai lokacin da ya zo haka nan a suratul an'am aya ta 61 Allah ta'ala ya ce hatta idza jaa ahadahumul maut hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffatu rusuluna wa hum la yufarriqun har sai mutuwa ta zaikewa dayan ku sai mutuwa ta zo wa dayan ku lokacin nayi tawaffatu rusuluna sai manzannin mu wato mala'iku kenan anan sai su dauki ransa wa hum la yufarriquna ba sa sakaci ba jinkiri a ciki ba gaggautawa a suratul sajda aya ta 11 Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un ka ce mala'ikan mutuwa da aka wakilta gare ku aka danganta ku da shi ko aka danganta shi da ku aka dora masa tawainiyar yin wannan aiki na karbar rai shine zai karbi rayukan ku kuma ila rabbikum turja'un kuma ga ubangijin ku ne za a maida ku wane ne mala'ikan mutuwa mala'ikan da ke daukar rayukan bayi idan lokacin su yayi sunan shi malakul maut ba sunan shi azra'ilu ba kamar yadda ya shahara a bakunan mutane sunan shi malakul maut kamar yadda Allah ya kira shi qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum dama a cikin mala'iku akwai waɗanda aka san sunayensu akwai waɗanda ba a san sunayensu ba akwai waɗanda aka san ayyukansu akwai waɗanda ba a san ayyukansu ba daga cikin mala'ikun da aka san sunayensu akwai mala'ika jibrilu wanda shine mai kawo wahayi akwai mika'ilu wanda shine yake rabon arziki yake had wato rabon arziki kuma haddar ruwan sama akwai israfil wanda shine mai hura kaho ko zai hura kaho akwai malakul mauti wanda shine aka wakilta shi daukar rayukan bayi sannan akwai munkar da nakir wadanda sune aka wakilta su ga tambayoyin bayi yin tambayoyi ga bayi a cikin kabari munkar da nakir akwai malik wanda yake tsaro ga wuta wadannan mala'iku sunayensu tabbatattu ne ko da cikin alqur'ani ko cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu kul man kana aduwwan li jibrila wa mikala arwayar warshi wa mikaila kunga alqur'ani yazo da sunan jibril da mikail haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce allahumma rabb jibrila wa mikaila wa israfil kunga sunan israfil yazo kenan ko bayan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan bawa ya mutu aka rufe shi aka juya baya aka bar makabartar ja'ahu munkarun wa nakirun mala'ika munkar da mala'ika nakir za su zo wurin shi mai tambayoyi haka nan Allah ta'ala ya ba mu labarin malik wa qalu ya malik du'u lana rabbaka yukhaffif 'anna yawman min al'azab wannan alqur'ani ya zo da sunan shi banda waɗannan mala'ikun babu wani mala'ika da qur'ani ko hadisi ingantacce ya zo da sunan sa kun ga kenan azra'ilu ba suna ne ingantacce ba ko ridwanu ba suna ne tabbatacce ba ko raqibu da afidu ba sunaye ne tabbatattu ba ko duk waɗannan ba sunaye ne na mala'iku ba illa iyaka raqib da afid malamai sun ce siffofin mala'ikun da suke rubuta ayyukan bayi ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun sai sa aka ce raqibun atidun ba a ce wa atid ba ashe siffa ce kawai ala kulli hali idan dai lokacin mutuwa ya zo mala'ikan mutuwa da mataimakansu za su dauki rai amma za su dauki ran ne da izinin Allah ko ba za a ƙara wa kowa lokaci ba ba kuma za a rage musu ba mutuwa musiba ce babba in ana jin labarin musifa musiba to mutuwa musiba ce in ji Allah tabaraka wa ta'ala domin tana yanke jin daɗi a suratul ma'ida aya ta 106 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa'asabatkum musibatul maut kuna halin tafiya sai musibar mutuwa ta same ku kun sai musiba dai ba wanda yake santa ko to mutuwa musiba ce kun ga ashe ba za a so ta ba amma kuma dole sai an yi ta sai an mutu mutuwa na yanke jin daɗi ita ce aba mai yanke jin daɗi al-imamu tirmidhi da nasa'i sun ruwaita hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce akthiru min zikri hazimin lazzat ku yawaita tuna mai yanke jin daɗi mai yanke jin daɗi da yadda mutum yake da waninsa ko yaya suke sai su rabu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mala'ika jibril ya ce masa ya muhammad ish ma shi ita ish min ad-dunya ma shi ita fa innaka mayyit wa habib man shi'ita fa innaka mufariq mufariqu wa amal ma shi'ita fa innaka mujzabi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika jibril ya ga masa ish ma shi'ita ka rayu iya yadda kake so amma fa innaka mayitun amma ka sani dole sai ka mutu wata rana wa habib man shi'ita kuma ka so wanda duk kake so duk wanda zaka so ka so kina son wani kina son wance ko ma waye a so shi amma fa innaka mufariquhu sai ka rabu da shi wata rana dole sai arabu wa amal ma shi'ita aikata abinda duk kaga dama fa innaka mujza bihi amma ka sani za a yi maka sakamako a shekenan dole bawa ya zama ne mai takatsantsan mai tunani mai nazari yasa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace aktsiru min zikri hazimil lazzat ku yawaita tuna mai yanke jin dadi mutuwa kenan mutuwa na da firgitarwar gaske mutuwa na da firgitarwar gaske tana da firgitarwar gaske akwai wani bawan Allah Allah ya ji kanshi mun tafi da shi Saudiya aikin hajji shi ya tafi tare da yayan shi da ina jin matarsa guda daya ko ma biyu to ni dakin mu daya da yayan shi wata rana sai ya kawo ziyara wajen yayan nashi da ya kawo ziyara sai aka yi ta hira da shi can dai ya zama an gaji da hira aka yi tunanin kwantawa sai ya je ya kwanta da daddare ne duka wannan abu ina jin a kiyasi kamar 12 dare kenan agogon Saudiya zuwa 12 da rabi da ya kwanta bai wuce minti 10 ba sai ya zama baccin shi ya zama mai nauyi irin daga nesa ma ana jin munsharinsa to hakan ko bai wuce minti 10 ba bayan hakan sai ya tashi a firgice da ya tashi a firgice sai ya fita ya fito daga gidan sai muka tashi muka bi shi ba mu dai riske shi ba sai a wani wuri wanda babu tazara tsakanin wurin da harami to sai muka yi zaton cewa kamar akwai al'amarin aljanu domin yana maganganu mabambanta don haka sai muka fara masa karatun alkur'ani zan iya tunawa akwai ni akwai limamin masallacin juma'a na garin samaru a zaria to muna wannan karatun dai a zatona ya kai kamar karfe 3 da rabi zuwa 4 na asuba mu dai mun lura ne daga baya cewa ai gawa muke wa karatu shikenan ya tafi wa man kanat maniyatuhu bi ardin falaysa yamutu fi ardin suaha ya bar Najeriya ya tafi Saudiya sannan kuma inda yake ba a nan ya rasu ba a Saudiyan sai da ya bar wurin ya kama hanyar harin to waye cikin mu nan ke da garanti cewa in ya fita wani abu zai faru da shi ba akwai to mutuwa na da firgitarwa kwarai da gaske kamar yadda al-Imam Muslim ya rawaita hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna lil mauti faza'an, lallai mutuwa na da birgitarwa. Haka nan Ibn Abi Dunya ya rawaita hadisi cewa Shaddad Ibn Aus ya ce al-mautu afdau hawlin fi dunya wal akhirati ala al-mu'minina, yace mutuwa ita ce mafi girman abin da ke firgitarwa, ke firgitar da bawa, ita ce aba da za ta firgitar da bawa fiye da komai a duniyar nan da kuma lahira. Babu abu mai firgitarwa, babu abin da ke sa firgiti fiye da mutuwa. Wal mautu ashaddu min nashrin bil manashir, mutuwa tsananinta ya fi na a sa zarto a yanka abu, kamar za a sa zarto a yanka katako. Kun ga dai zarto haƙora yake da su masu kaifi, masu raɗaɗi, a kakara a yi ta gogawa har sai an yanka abu. To zafin mutuwa ya fi zafin yanka da zarto. Wa karfin bil makaribi, zafi da tsanani da raɗaɗin mutuwa ya fi yanka da almakashi. Ku dube da za a ɗauki almakashi a yanka takarda ko a yanka tufafi, to yadda za a yanka kiyar haka, to zafi da raɗaɗin ka kaddara yanzu ka ɗauki zarfi, ka ɗauki almakashi, ki ɗauki almakashi ki sa a yatsa, ki sa almakashin na a yatsa ki yanka zafi. To zafin mutuwa da raɗaɗin mutuwa ya fi na yanka da almakashi. Wa ghaliyin fil quduri, zafin mutuwa da tsananin mutuwa da raɗaɗin mutuwa ya fi ta farfasa da zaɓarɓakar da ruwa zai yi a cikin tukunya. Walau annal mayyita nushira fa akhbara ahla ad-dunya bi alam al-maut, Shaddad bin Aus yace idan da wani mamaci wanda ya mutu za a tada shi, bayan ya mutu a tada shi ya ba mu labari, mu da muke rayuwa ba mu riga mu mutu ba, ya ba mu labari game da raɗaɗin mutuwa. Yace man tafa'u bi aishin wala luz wala lazu bi naumin, da duk abin da suke da shi a rayuwa ba zai taɓa musu amfani, ba su daɗin shi ba, ba za su iya amfani da komai ba na rayuwa, abinci ma ba zai ci ba, kuma da ba wani abu zai sake musu daɗi, bacci ba za su iya ba. Akwai wani wanda ake bani labari ba musulmi ba ne, da aka zo aka yi masa bincike a asibiti, bai da lafiya amma yana tattakawa ya je wurare, har yana zuwa wurin aiki lokaci zuwa lokaci dai haka a hankali dai da kyar da kyar. To daga baya-baya sai aka zo aka ce masa ai yana da kansa. To tunda aka ce yana da kansa kawai sai ya kife, wanka ma bai iya yi da kanshi ba, sai da aka mishi. Wannan me yasa? Saboda fargaba da firgiti da tsoro, ko ba haka ba? Wannan fa ba a shiga cikin mataki na raɗaɗin ba. Haka nan akwai wani wanda aka bani labarin shi a Sokoto, wanda likitoci suka duba shi sai aka samu kuskure, aka nuna cewa rashin lafiyarsa ba mai warkewa ba ne, kuma a kiyasi da sabo da aka yi da bincike da aka saba da wuya ya yi sati biyu bai mutu ba. To tun daga nan wannan bawan Allah ya shiga cikin tashin hankali da wailun da wailatu, ya daina cin abinci, ya daina shan abin sha, sai dai abin da larura ta hukunta kawai. Sati biyu yayi bai mutu ba. Haka ya zauna kullun kuka ba ci ba ta yana jira mutuwa. Har dai daga baya aka dauko shi daga Sokoto aka kawo shi Zaria asibiti. Anan suka yi binciken su kuma suka ce a ai rashin lafiyar sa ai zai warke. To a lokacin da ake gaya mani aka ban labarin na ma gan shi da ido na a asibiti don naje wani abin kuma sai aka nuna man shi shine ake ba da labarin shi. A lokacin ma har ya fara mai da jiki. Wannan fa labari kawai ne aka ji. Labari kawai. Fargaba da zulmi kawai. Ba ita mutuwar ba. Mutuwa na da raɗaɗin gaske. Raɗaɗin mutuwa ya isu. A suratul Kaf aya ta 19. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ja'at sakratul maut bil haqqi. ذلك ما كنت منه تهيد كما ردن متوا يدو دغسكي دغسكيا الله يجزاك ذلك ما كنت منه تهيد تو wannan fa shine abin da kuke kaucewa amma kuma zai auki sai auki. Tare da cewa raɗaɗin mutuwa ya fi ga kafirai, muminai ma kan ɗanɗana raɗaɗin mutuwa. Hatta muminai ba ɗauke masu shan zafi da raɗaɗin mutuwa ba. Hatta muminai. Muminai za su sha raɗaɗin mutuwa gwargwadon yadda Allah ya so. Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labarin raɗaɗin mutuwa ga kafirai a cikin suratul an'am aya ta 93. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walau tara idhil zalimuna fi gamaratil mauti wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Allah ta'ala ya ce da kaga lokacin da azzalimai ma'ana kafirai mushrikai ke cikin raɗaɗi da musibar mutuwa ga ko mala'iku sun shimfiɗa hannuwansu suna cewa ku fito da rayukanku da kanku. Su kafirai abinda za a ce musu akhriju anfusakum ku fito da rayukanku da kanku. Su ko muminai karɓar rayukan ake yi amma kafirai cewa ake ku fito da rayukan da kanku dan mene dan ba su yi imani da Allah ba ba su bauta wa Allah ba gashi kuma Allah ya halicci aljanna mutum ne dan bauta su ko ba su ma yi imani da Allah ba. To kamar yadda yake hatta muminai sukan ɗanɗani raɗaɗi da zafin mutuwa gwargwadon yadda Allah ta'ala ya ce domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kanshi bai kubuta daga raɗaɗin mutuwa ba. To ina gani da ku fararen hula. Karabiti in an kwatanta da wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam al-imamu Ahmad a cikin musnad da Bukhari a cikin sahih turwaita hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da mutuwa ta zo mashi yana kwance ya sa mayafi ya rufe jikinsa idan raɗaɗin ya yi raɗaɗi sai ya buɗe mayafinsa ya sa aka kawo masa ruwa ya sa hannunsa cikin ruwan yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat ba wanda ake bautawa bis cancanta sai Allah kai lalle mutuwa na da raɗaɗi in ji manzon Allah صلى الله عليه واله وسلم فما ديت cewa mumini kan fuskanci radin mutuwa Allah cikin ikon sa yakan sawa mumini sauki ya samu sautin wannan radadi ba da radin ya gushe ba a sai dan saboda bisharar da mala'iku za su gare shi a yanzu mata a cikin ku wadanda suka haihu da kansu ba ta hanyar tiyata a asibiti ba za su ce ba san wahalar nakuda ba duk da cewa kowace da irin yadda yake zuwa mata ko wata da dan sauki sauki wata da sauki wata kuma da tsanani ko haka ba amma idan mace tana cikin wannan radadin na nakuda idan da zai zamanto mijinta na kusa yana dan kwantar mata da hankali yana gaya mata kalmomi na karfafa gwiwa da karfafa zuciya anya radadin nan ba za ta danyi mata sauki ba ba zai mata sauki ba duk da cewa akwai shi amma za ta ji sauki saboda waɗannan kalamai ko ba haka ba amma da za a zo kamar yadda da can ban san ko yanzu ma yana aukuwa ba a asibiti mace ta zo haihuwa a samu nas wadda kila ba musulma ba ta rika gaya mata bakar magana tana daka mata tsawa tana mata batanci don Allah wannan radadi karuwa zai yi ko raguwa karuwa zai saboda tashin hankali da damuwa ban san ko har yanzu ana hakan ba ko har yanzu ana yi to ba ku kaja ba ko ba ku kaja ba eh kun haifi ayya mata kun ji karfafa musu gwiwa su karatu karatun da zai kai su ga yin irin waɗannan ayyukan da sauran ayyuka daban-daban ta yadda za a magance takeici a huce takeici kun ki kowace burinta yatta na gama JS a ce samari goma na layi a kanta a karfafa mata gwiwa ta karatu a ba ta tarbiyya da za ta iya hakuri ta karatu in auren ya zo aka yi aka dace da wanda yake son a karatu aka ci gaba masha Allah to mala'iku sukan zo su yi wa mumini bushara hakan sai ya sassauta ya zama mumini ya samu saukin wannan radadi din kamar yadda mai nakuda in aka gaya mata kalmomi masu karfafa gwiwa kan sa ta samu sauki ba dan ba radin ba ta samu kwarin gwiwa ta zo tana yunkuri da zai fito ana cewa da wuri zaki iya ai wannan mai sauki ne dan faso turo ba za ta samu sauki ba amma a daka maza kuda gaba kuda ta baka baka yaya za ta ji tashin hankali wata ma sai ta kafa yunkurawan har ya zama ko dan a samu matsala ko ita a samu matsala ko duka su biyun a samu matsala shi za a ga asibiti inda aka san girman al'amarin aure idan mace za ta haihu akan so mijinta ya je ban sani ba ko wasunku sun taba ganin haka akan so mijin ya je na farko dai ya karfa mata gwiwa na biyu kuma ya ga wahalar da take sha don ya girma mata nan gaba amma dai a mazaje mai za su ce ba ruwana idan ma yana gida ne sai ya saka ba ya fita ba ma zai zauna a falo ba ba ma zai je ɗakin kusa da in ma yana ɗakin sa ba ma zai je ɗakin shi zauna ba bai ma san ya ji komai wai wani da tausayi ne wani kuma wai kyama sai ta faɗo shi amma waɗanda suka daure sai su yi haka na kamar ni ina jin na karɓi haihuwa ya kai biyar a gidana a haihu in yanke cibi komai kwarai kuwa ko wata biyu ba a yi ba na mai haka na karɓa aiwa biyar ko shida a gidana amma ba cewa nake wani biyu ba in ba zai iya ba amma dai wai ina nufin zama ko kuma bushara kan sauƙaƙa wa bawa raɗaɗi wannan shine abin da yasa na kawo wannan labarin Allah ta'ala ya faɗi hakan a suratul fussilat ayata 30 zuwa 32 innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim Allah ta'ala yake lalle wadanda suka ce ubangijin mu shine Allah kuma suka tsayu akan haka suka bautatawa Allah har mutuwa to mala'ikuna sauka gare su lokacin mutuwar su su rika ce musu kar ku ji tsoro kar ku yi bakin ciki kuma ku yi bushara da aljanna da aka yi muku alƙawarin ta mu ne majibin talaburan ku a duniya da lahira kuma kuna da abin da rayukan ku suke sha'awa a cikin lahiran nan kuma a lahiran nan kuna da abin da duk aka yi muku alƙawura na nau'o'in ni'ima da jin daɗi kuma wannan kawai wato kamar lale marhadin ne kawai farkon sauka ne kawai matakin farko ne na abin da za a yi na a saukar da ku wanda hakan zai same ku ne daga Ubangiji mai yawan gafara mai yawan jin kai kun ga waɗannan kalmomi da za a gaya wa muminai sai ya sa hakan ya sanyaya musu wannan raɗaɗi da ke tattare da mutuwa hakan al-Imam Tirmidhi ya rawaita hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce innal mu'mina yanzilu bihi al-maut wa yu'ayinu ma yu'ayin fa wadda law kharajat فإذا كان عدو الله عدوا لله نزل به الموت وآين ما آين فإنه لا يحب أن تخرج روحه أبدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم شي مؤمني متوا كان سوكا غري شي يا كان غا ابين دا يا غني يا غا ابين دا يا غني نا ابوبوا ايري ايري نا فيتنتنو كلا كلا نا مصيبو مبانبانتا na raɗaɗi da zafi iri-iri amma duk da haka sai ya rika burin ran ma dai ya fita ya tafi domin in ya fita zai je zuwa ga ni'ima shi ko kafiri makiyin Allah idan mutuwa ta zo masa ya ga abin da ya gani ya shiga tashin hankalin da ya shiga fitinar da ya shiga to shi baya san ran ya mutu baya san ran ya fita don in ya fita daga zubin jikinsa ya kuma shiga cikin bala'i to da zara an mutu fa shikenan babu dawowa kwata-kwata ba za a dawo ba cikin wannan duniyan har abada kafirai da mujrimai za su yi burin a jinkirta musu don su dawo duniya su aikata ayyukan alkhairi amma ina ba hali Allah ta'ala ya faɗi haka a suratul mu'minun aya ta 99 zuwa ta 100 Allah ta'ala ya ce ta idza ja ahaduhumul mautu قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون الله تعالى sai mutuwa ta zo wa dayan su sai ya rika cewa rabbir ji'un ya Allah ka dawo da ni ka jinkirta mana kar in mutu la'alli a'malu salihan fima tarak dan in samu daman aikata ayyukan alkhairi cikin abin da na bari na dukiya da waye da waye duka amma ya riga makara Allah ya ce kalla ina inna kalimatun wa qailuha kawai magana ce da ya fadi ta banza mar ma'ana duk damar da aka bashi shekara 10 ai shekara 60 shekara 50 40 shekara 30 ko 20 duk wannan damar da aka bashi bai amfani da ita ba sai yanzu da yazo mutuwa duk damar da aka bashi tun da ya girma yayi hankali ya balaga yake da daman yabi Allah yake da daman yayi imani yabi Allah ya tsaida sallah ya bada zakka ina da hali ya yake haji in ya samu dama yayi azumin ramadana tun yana da shekara 10 kaza ya balaga yake da dama yabi Allah ya kyautata mu'amalarsa da bayin Allah duk da yayi ba Allah yake kalla ƙarya yake inna kalimatun kalma ce kawai huwa qa'iluha da ya fadi da bakin sa wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'athuna kuma a bayan su akwai barzakhu rayuwa gidan barzakhu da za su zauna take har ran da za ta da su kiyama don haka in mutun ya mutu kenan ba dawowa kabari ne masaukin farko bayan mutuwa ba wanda zai tafi nuru sai kabari koda kuwa mutun a cikin kogi ya halaka koda mutun kifi ya hadiye shi ko mesa ta hadiye shi koda kura ta tattaune shi hukuncin inda yake kabari ne me kabari inda mutun zai zauna ba zai fita ba yana nan ciki har sai kiyama ta zo a cikin sa za a rufe mamaci bayan wanka da sallah inda an samu gawar ko ba haka ba za a bar mutum cikin kabarinsa don ci gaba da rayuwa a barzahu har zuwa ranar kiyama abinda Allah ɗin ya nuna kenan wa min ra'ihim barzakhun ila yawm yub'athuna rayuwar kabari na tattare da kunci ko da yake a haƙƙin wasu babu kunci sai dai cewa kawai wasu ba kunci ba ne kabari amma dai akwai kewa don waɗanda ka saba da su ko rabu waɗanda ka saba da kai sun rasa ka shi kenan ba za ka dawo ba al'imamu ahmad ya rawaita hadisi cikin musnad manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna lil qabri daqwa walau kana ahadun najiyan minha lanaja minha sa'd ibn mu'adh manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kabari akwai kunci kabari akwai kunci tunda akwai matsatsa akwai takura akwai rashin walwala ko kuma akalla akwai kewa domin da mumini wanda ya kyautata shi ba zai samu matsatsa ba ba zai samu takura ba ba zai samu rashin walwala ba amma akwai kewa kewan nan ya shiga kewar nan ta shiga cikin dabba kunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da akwai wanda zai kubuta daga kuncin kabari to da Sa'ad bin Mu'adh da ya kubuta amma ko shi ya samu kan cikin baqatul qabr daqbatul qabr ko shi kabari wani wuri ne mai firgitarwa da tsoratarwa kuma wuri ne mai tsananin duhu akwai tsananin duhu a kabari manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa cikin hadisin Tirmidhi ma ra'aytu manzaran qat illa al-qabra afdha'u minhu yace ban ga wani abu ba mai firgitarwa ba face na ga kabari ya fi shi duk abinda na gani mai firgitarwa duk wani abu da na gani mai tada hankali in na tuna kabari sai in ga kabari ya fi shi baiwar Allah ya rayuwarki a kabari za ta zama me kika tanada me kika tattala wani kintsi da shiri kika yi don rayuwa cikin kabari rayuwar barzakhu saboda duk wanda ya shiga kabari duk wanda ya mutu kiyama shi ta tsaya karamar kiyama saboda shi ba zai dawo ba bai da sauran damar ya aikata yake alkhairi abinda ya riga aikata shi kenan wanda bai aikata ba kuma bai samu ba kina ya rage na kowa ya zamanto ko ta zamanto cikin shiri da kintsi da tattali da tanadi الامام البخاري ده مسلم سروي حديث manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce inna hadhihi alqubura mali'atun zulma ala ahliha. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kun kaburburan nan cike suke da duhu ga masu zaman su waɗanda ke cikin su, kaburbura na cike da duhu ga waɗanda ke cikin su, amma Allah zai haka kama waɗanda ya so, zai sauƙaƙa wa waɗanda ya so. Suwa ne waɗannan da ya so? Waɗanda suka kiyaye dokokinsa, suka bi umarninsa, suka nisanci hana-hanansa, suka yi aiki da dokokinsa. Allah na sauƙaƙa musu, ya sassauta musu. Kabari wuri ne na azaba da ni'ima, ko dai ya zamanto ramin aljanna ko ramin wuta, shi kabari ba? Ko ramin aljanna ko ramin wuta, haka kabari yake. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya ce falyu'lam anna madhhaba salafil ummati wa a'immatiha anna al-mayyita idha mata yakunu fi na'imin aw adhabin wa anna dhalika yahsul li ruhihi wa li badanihi wa anna ar-ruha tabqa ba'da mufaraqati al-badani muna'amatan aw mu'adzabatan wa annaha tattasilu bil badani ahyanan fayahsulu lahu ma'aha an-na'imu wal 'adhabu thumma idha kana yawm al-qiyamah al-kubra u'idat al-arwah ila ajsadiha wa qamu min quburihim li rabbil alamin. Ibn Taymiyyah rahimahullah yati asani mazhabar magabatan wannan al'umma, wato aqidar salaf, sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'in da wanda suka bi hanyar su da kyautatawa, aqidar su ita ce annal mayyita idza mata, idan mutun ya mutu, yakunu fi na'imin aw azabin, zai kasance cikin ni'ima ko cikin azaba a kabarin shi. Wa anna zalika yahsulu li ruhihi wa li badanihi, kuma wannan ni'imar ko azaban za su auku ga ruhinsa, ran shi da kuma gangan jikin shi. Wa anna ruha tabqa ba'da mufaraqati li badani muna'amatan aw mu'azzabatan, ruhi zai dawwama bayan rabuwa da gangan jiki lokacin mutuwa cikin ko dai ni'ima ko kuma azaba. Wa annaha tattasilu bil badani ahyanan, wani lokaci ruhin zai zo ya haɗu da gangan jiki wani lokaci, fa yasul lahu ma an-na'im wal 'adab, ta yadda wannan ni'imar za su sha tare ko wannan azabar za su sha tare. Kuma idza kana yawmul qiyama al-kubra, sana idan ranar kiyama babba, babbar ranar kiyamar, wato kiyama kowa da kowa ta zo, u'idatil arwah ila ajsadiha, sai a maidawa gangunan jiki ruhinsu, duk a maida ruhi duk a maida su cikin gangunan jiki, cikin jikuna. Wa kamu min quburihim li rabbil alamin, shikenan sai bayi su tashi daga kaburburansu domin haduwa da Allah ubangijin halitta. Akwai wadanda za su samu ni'ima a cikin kabari, akwai kuma wanda za su samu azaba a cikin kabari. Akwai hadisin da al-Imam Ahmad da Abu Dawud suka ruwaito, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana bada labarin rayuwa a cikin kabari da wadanda za su sha ni'ima da wanda za su sha azaba. Idan mumini ne ya mutu, shikenan za a ce masa daga cikin abinda za a faɗi, fa afrishuhu min aljannati wa albisuhu min aljannati waftahu lahu baban ila aljannati qala fa ya'tihi min ruhiha wa tibiha min ruhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi madd basarihi. Za a ce ga mumi, game da mumini kenan, za a umarci mala'iku fa afrishuhu min aljanna, ku sa mashi shimfiɗa ta aljanna ya kwanta akai, a shimfiɗar da shi akan shimfiɗu na aljanna, wa albisuhu min aljanna, asa mai sifatin aljanna, waftahu lahu baban ila aljanna, abuda mashi kofa da zai rika hango aljanna, mazaunin shi aljanna. Kin yana kabari, za a buda masa kofar da zai rika hango mazaunin shi aljanna. Fayatihi min rawhiha wa tibiha, iska da kamshin aljanna sai ya rika zuwa mashi. Wa yusau lahu fi kabarihi madda basrihi, sannan a fadada a yalwata mashi kabarin sa gurgurdan iya ganin shi, iya ganin shi duk inda idan sa ya kai, to nan ne fa inda za a budada masa kabarin sa. Allah ya sa mu dace da wannan. Ashe kun ga kenan, kabari na da ni'ima kuma kabari na da azaba. Don cikin hadisin an cigaba da labari game da abinda wanda yake ba mumini ba shi kuma zai tunkara ko zai fuskanta a kabarin nashi. Daga cikin wannan, al-Imam Ahmad ya rawaita hadisi, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce, ayyuhan nasu inna hadhihi al-ummata tubtala fi quburiha fa idha al-insanu dufina fatafarraqa anhu ashabuhu ja'ahu malakun fi yadihi mitraqun. فقاده قال ما تقول في هذا الرجل فإن كان مؤمنا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقول صدقت ثم يفتح له باب إلى النار فيقول هذا كان منزلك لو كفرت بربك فأما إذ آمنت فهذا منزلك فيفتح له باب إلى الجنة فيريد أن ينهض إليه فيقول له اسكت ويفضل له في قبره وإن كان كافرا أو منافقا يقول له ما تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فيقول لا دريت ولا تليت ولا تديت ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقول هذا منزلك لو آمنت بربك فأما إذ كفرت به فإن الله عز وجل أبدلك به هذا ويفتو له باب إلى النار ثم يكمأه كمعة بالمطراك يسمعها خلق الله كلهم غير الثقلين غير الثقلين. من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول خسني يا أبكم تاني وأن الأمة تاوى za a jarrabe ta a cikin kabari. Idan mutum ya mutu aka rufe shi, wanda suka rufe shi suka bar wurin suka tafi abinsu, wani mala'ika zai zo mashi da katuwar sanda, katotuwar gora, wato katon gora, katuwar sanda za a zo. Sai a zaunar da shi, a tada shi daga kabarin sai zauna a ranar fa da ya mutu. Yana mutuwa aka rufe shi, aka dawo daga makabarta, kawai mala'ikan zai zo ya tashi ya zaunar da shi. Idan ya zaunar da shi, ga katuwar gora a gefen mala'ikan. Sai ya ce masa, me zaka ce game da wannan mutumin? Wane? Manzo kenan sallallahu alaihi wasallam. Idan mutumin da ya mutu mumini ne, sai ya ce, na shaida ba wanda ake bautawa sai Allah, kuma lallai Muhammad bawan shi ne, manzon shi. Sai mala'ikan ya ce masa, kai gaskiya. Sai a bude masa wata kofa zuwa wuta, a ce masa, kaga can wurin, da nan ne zai zama mazauninka inda ka kafirce wa Allah, amma tunda kai imani to ga gidanka sabu. Sai a bude mashi kofa ta aljanna, sai ya hango gida aljanna, sai ya yunkura zai tashi zai ce, zauna zauna zauna, lokaci bai yi ba, zauna bawan Allah, yi shiru, zauna, nazu, uskut. Sai a fuda masa, a fadada, a yalwata mashi kabarinsa, ya zauna yana jin daɗi, yana jin iska daga aljanna, yana shan kamshi daga aljanna, ga gidansa mai faɗi iya inda ganin sa yake.
idan ko kafiri ne ko munafiki in aka ce a ce masa me zaka fadi game da musulmin nan Muhammadu sai ce ni dai ban sani ba ni dai naji mutane na fadin wani abu game da shi sai mala'ika ce masa au baka ma sani ba baka karanta ba baka kuma shiri ba sai abu da masa kofa zuwa aljanna sai ce kaga da wannan ne gidanka inda ka imani amma tunda ka kafurta ka kafurcewa Allah to Allah ubangiji ya musanya maka da wani gidan sai a bude masa wata kofar zuwa wuta daga nan sai a dauki wannan gora la ilaha illallah mala'ikan nan ya ainihin dankara masa goran nan in aka dankara masa goran nan yayi ihu yayi kara ji babu wata halitta ta Allah da ba ta ji wannan karan ba idan banda mutum da aljanna aljanna mutum ne kadai ba za su ba Allah mun gode maka ai da bacci ba zai yi ba in gari da kabari mutum na kwala ihu yana kururuwa yana wailun da wailatu yana wayo ina za ka iya bacci ba mu Allah lafiya eh ko liman ba zai iya ba balla tana ke mamu shi yasa malamai kan ce ku lura ga waɗanda suke zama kusa da makabarta gidajensu bai nesa da makabarta wani lokaci ya ga kawai za ku ga dabbobi kamar awaki a guje suna wasansu ko suna harkokinsu ko cin abinci a kila ciyayin da suke gefen makabartan kawai sai ga sun firgita sun falla a guje watakila irin wannan karan su wasan don Allah yanzu akwai mai hankalin da ba zai ga dacewar ya tattali da tanadi da kintsi ba don ya zamanto mutumin da aka faɗa na farko shi ya zama cikin su ba na biyan ba wanda za a dankara mishi gora a tale a ware a dankara mishi gora yayi ihun da ba wanda ba zai ji ba sai mutum da aljan mutane sun tafi gida biyar dangane da rayuwa a barzakhu ban san gidan da kuke ba ku amma dai an tafi gida biyar kashi na farko annabawa da manzanni waɗanda ke da matsayi da daraja mafi kololuwa Abu Dawud ya roƙi Hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce Inna Allah azza wa jalla harrama alal ardi ajsadal anbiya'i Lalle Allah mabuwai daukaka ya haramtawa kasa cin jikunan annabawa Dukan abarza kuma ba za a ci jikin su ba suna nan intact Sai kashi na biyu shahidai sannan waɗanda suka mutu wajen ribaɓi da wanda ya mutu a daren juma'a ko ranar juma'a Allah ka azurta mu da mutuwa ta shahada ko mutuwa wajen ribaɓi wajen ƙoƙarin kare martabar addini ko kuma aƙalla mutuwa a daren juma'a ko ranar juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce lokacin da aka tambaye shi ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم الا الشهيد ما يسا مؤمنين ذا اجربه su a cikin kaburburan su banda shahidai sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace kafa bi barakati suyuf ala ra'at fitna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ai ya ishi tarzatsin takubba tarzatsin takubba a lara'a su yi fitna tarzatsin takubba kyalli da walƙiyar takobi a kansa lokacin za a kashe shi a tilla kansa haba malam akwai fitina ta kai wannan saboda haka inda fitina ta ya gama ganin fitina su shayi da haka a cikin kabari da zai samu wannan fitina ba wata fitina kuma yi fitina ta riga ta gama an gama ya wuce wannan shi haka al-Imam an-Nasa'i rawaito haka na ibnu majah ya rawaita hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man bata murabiban fi sabilillahi ujriya alayhi ajaru amalihi salih alladhi kana ya'mal wa ujriya alayhi rizqu. Wa umina min alfitan wa ba'athahu Allah yawm alqiyamati aminan min alfadhi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda duk ya mutu yana kokarin kare martabar addini wajen kokarin bada kariya ga addini shine ribatin ai, sai mutun ya mutu wajen wannan to ayyukan da yayi na kyawawan ayyuka za a ci gaba da gudanar masa da su ladan, kuma arzikin shi abincin shi zai ci gaba da ci a cikin kabari, zai ci ni abinci arzikinsa zai ci gaba da gudana, kuma za a amintar da shi daga fitinan kabari, kuma a ranar kiyama Allah zai ta da shi cikin aminci daga firgici, shi ba zai samu firgici ba gaba ɗayan ranar kiyama. Kun san ko Allah ta'ala ya bada labarin ranar kiyama da firgicinta? Allah ta'ala ya bamu labari, inna zalzalata sa'ati shay'un azim yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin azaballahi shadid. Amma shi ba zai samu wannan firgicin ba kwata-kwata. Haka nan al-Imam Ahmad da Tirmidhi sun rawaita hadisi, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ma min muslimin yamutu yawmal juma'ati aw laylatal juma'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Ba wani musulmi da zai mutu ranar juma'a ko daren juma'a face Allah ya tsare shi, ya tsare shi, ya kiyaye shi, ya kare shi daga fitnar kabari. Allah ka azurta mu da irin wannan mutuwa. Na uku, wanda zai sha ni'ima a cikin kabari ko da zai haɗu da fitina ta da tambayar mala'iku. Akwai wanda zai sha ni'ima a cikin kabari ko da ko dai zai haɗu da fitina a cikin kabarinsa da tambayoyin mala'iku. Al-Imam Ahmad ya rawaita hadisi wanda mun yi ishara da shi, wanda za a ce wa bawa mumini ka ga wancan gidan da ke wuta da nan ne mazauninka in ba dan kayi imani ba, amma tunda kayi imani to Allah ya basanya maka ga gidanka aljanna. Sai ya zumbur yana so ya tashi har ma ya ce rabbi ajil qiyamah sa'a, rabbi ajil qiyamah sa'a kai ma arju ila ahli wa mali. Yace ya Allah ka daddauta kiyama ta tsaya, ya kosa ma la ilaha illa Allah na ruwan kandala ta kosa an nan go aljanna ma ya Allah gaggauta tashin kiyama ko na komawa iyali na da dukiyata. Sai a ce masa uskun kai dai natsu lokaci ne ba, ai ka ga akwai fitina cikin wannan, amma kuma zai cika da shan ni'ima ai. To sai nau'i na hudu wanda za a yi wa azaba na wani lokaci saboda zunubinsa, sannan a sassauta mashi daga baya a cikin kabarin. Akwai waɗanda za a yi wa azaba amma na wacin gadi, daga nan kuma a sassauta musu saboda imaninsu. Allah ka kiyaye mu daga cikin waɗannan. Sai na biyar, wanda za a yi wa azaba duk tsawon rayuwar barzaku har kiyama ta tsaya, yana cikin azaba har kiyama ta tsaya. Wannan su ne kamar kafirai da munafukai, Allah ya raba mu da su. To yanwa duk waɗannan su ne abubuwan da suka shafi mutuwa da abinda ke cikinta da ma kaɗan da abinda zai biyo bayanta, wanda ya shafi rayuwa ta barzahu. Kamar yadda muka ishara, za a bijiro wa mamaci da mazauninsa na lahira sau biyu a kowace rana cikin kabarinsa. Kowace rana mamaci sai an bijiro mai da mazauninsa a aljanna ko a wuta sau biyu. Al-Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaita hadisi, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna ahadakum idha mata uriba alayhi maq'adahu uriba alayhi maq'adahu bil gadati wal ashi ko uriba alayhi maq'adahu bil gadati wal ashi in kana min ahli jannati fa min ahli al janna wa in kana min ahli nari fa min ahli nari fa yuqalu hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allah ilayhi yawm al qiyamah idan dayan ku ya mutu inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a bijiro masa da mazaunin sa na lahira safe da yamma in dan aljanna ne za a bijiro mai da mazaunin shi na aljanna duk safiya duk yamma ci sai ya gani in dan wuta ne za a bijiro mai da mazaunin shi na wuta duk safe duk yamma sai ya gani wannan bai shi mutun tashi hankali ba za a rika cewa wannan shine mazaunin ka nan ne zaka zauna dai anan har lokacin da Allah zai ainihin wato can ne mazauninka har lokacin Allah ta'ala ko kuma nan zaka zauna har zuwa lokacin da Allah zai tada kai zuwa ga wancan wurin da ake nuna maka a ranar kiyama dan uwa za a yi tambaya a kabari za a yi tambaya game da Allah za a yi tambaya game da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za a yi tambaya game da addini ya alaƙar ki da Allah ya alaƙar ki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya alaƙar ki da addini addinin ki ya tsaya cikin azumin wata Ramadan ne ko zuwa masallaci sauraron wa'azi kawai in kuma kin tafi wani wurin daban makarantar boko kasuwa wurin talla ga masu fitinar talla wajen biki nan wurin ba ruwanki da Allah ba ruwanki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ruwanki da addini amma masallaci zaki sawo hijabi zaki sa safa kila ma da niqabi kila kina sawun farko kila kece ta fara zuwa irin wadannan abubuwan shin haka za a yi ko kuwa za a yi sabanin hakan za a kyautata alaka da Allah a kowane hali a kowane ne a kowane lokaci ko kuwa Allah za a yi mashi wayo tunda kowanne suke tunanin suna wa Allah wayo ko za su bauta wa Ramadana a matsayin ubangijinsu shi kuma Allah ubangiji Ramadana ba ruwan su da shi subhanallah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce innal abda idha wudi'a fi qabri wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u qara'an alihi qala yati malakan fayuq'adani fayaqulani la manzo sallallahu alaihi wasallam ce idan bawa aka sashi cikin kabarin sa wadanda suka sashi kabarin suka juya suka tafi abin su yana ma jin karan takalman su ba su yi nisa ba mala'iku biyu za su zo mashi su zaunar da shi sannan su fara mai tambayoyi man rabbuka za su mai tambayoyi game da ubangiji game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da addini wannan yasa aka so idan an kammala rufa mamaci a roƙa masa tabbatuwa a lokacin tambayar kabari a roƙawa mamaci tabbatuwa ya zama harshensa ya tabbatu wajen amsa tambayoyin da za a yi masa a kabari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan an gama rubuta mamaci yakan ce wa sahabbai istaghfiru li akhikum wa salu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'al yakan ce ku nema wa dan uwanku musulmi gafaran Allah ku roƙa mashi tabbatuwa wajen amsa tambayoyin da za a yi mashi a kabari domin yanzu nan za a fara tambayar shi muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu ya tabbatar da harafan wajen amsa tambayoyin nan Allah ya sauƙaƙa mana rayuwa a cikin kabari Allah ya karɓi imanin mu Allah ya sa mu mutu cikin imani ya sa mu mutu mu shiga cikin waɗanda za su mutu su zamanto daga cikin waɗanda za su samu sassauci da sauƙi da ni'ima a cikin kabarinsu to tunda mun ce dai lahira dole a tafi mutuwa dole a yi to wai yanzu menene ya kamata mu yi don tattali saboda ita mutuwa din wannan shine abin da zama na karshe da zan ambata insha Allah ta'ala lalle muna buƙatar mu tattali tunda mutuwa tabbas kowa sai ya mutu ba wanda zai iya guje mata duk inda kuma aka shiga dai oho mutuwa sai ta dauki mutum lokaci kuma inda lokacin yayi in lokacin yayi a inda Allah ya kaddara za a mutu nan za a mutu ba inda za a gudu ko a je wani wuri sabanin inda Allah ya kaddara mutuwan can za a je dai a mutu to tunda haka ne kuma idan an mutu ba kyalle mutun kawai za a yi ba shi za za ku ji Hausa na cewa Allah ya sa mutuwa ta zame hutu a gare ta ko a gare shi dan mene saboda mutuwa ba iyakanta kenan ba wata marhala ce kawai tafiya ce aka dauko zaman duniya mutuwa rayuwar barzakhu tafiya lahira sai an kai ga makuran makuran shine me lahira saboda haka dan an mutu ba a gama ba akwai sauran aiki to dole mutun ya tattali ya tanadi ya kintsi ya shiri saboda wannan rayuwa da za a fuskanta bayan an mutu Allah ta'ala ya dakatar da mu daga cikin hanyoyin rayuwa daga cikin hanyoyin tattali hanyoyin da za a bi a tattali a kintsi a tanadi a shiri domin mutuwa shine zaman to mutun ya inganta imanin shi inganta imani kyautata imani da kuma aikata ayyukan alkhairi domin Allah ta'ala ya faɗa a suratul Ibrahim aya ta 52 yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah yana tabbatar da waɗanda suka yi imani da magana tabbatacciya a cikin rayuwar duniya da lahira kuma yana batar da azzalumai yana kuma aikata abin da yake a cikin hadisin da al-Imam Ahmad da Abu Dawud suka rawaita game da kiyama ko kuma game da rayuwa kabari rayuwar barzakhu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce bayan an rufe mamaci an tafi fa tu'adu ruhuhu fi jasadihi sai ruhin saransa ya dawo cikin gangan jikinsa fayatihi malakani sai mala'iku guda biyu su zo mashi fayajlisani su zaunar da shi fayaqulani la su ce masa man rabbuka wane ne ubangijinka fayaqulu rabbi Allah mu'mini zai ce ubangiji na shine Allah fayaqulani la sai su ce masa ma dinuka to wani addinin ne kake kai fayaqulu dini al-islam sai ce addini na musulunci fayaqulani la sai su ce mashi ma hadhar rajul allazi bu'itha fikum mai zaka ce game da wanda aka aika muku fa yaqulu huwa rasulullahi sai ce ai manzon Allah ne shi fa yaqulani la sai su ce mashi wa ma ilmuka to me kai na ilimi me ka sani a rayuwar ka ta duniya wani kokari kai na sani fa yaqulu ko me ka aikata cikin iliminka fa yaqulu sai ya ce qara'tu kitaballahi na karanta alqur'ani fa amantu bihi nayi imani da qur'ani wa sadaqtu kuma na gaskata fayunadi munadin fis sama'i an sadaqa abdi sai mai kira ya kira daga sama sai yace bawa na ya fadi gaskiya abinda bawa na ya fadi gaskiya ne yayi imani yayi musulunci yayi biyayya ga manzon Allah sai kuma ya karanta alqur'ani yayi ki dishi ko ki tambaye kanki yaya musuluncinki yaya musuluncinki na gado ne cewa kaka da kakanni gidan mu mali mamai ne to sai me wata damimi wata damiyo sai me sai me yaya imanin ki sahihi ne ingantacce ko kuwa an cutanya shi da zuwa gidan malam gidan malam neman taimako ba cewa an je gidan bokaye ko ba na cewa ai ba ku faɗi sai dai ku ce an je gidan malam ai malami ne ai addu'a kawai yake duk wanda kuka ji an ce sana'a sa addu'a ne to akwai ban tsoro cikin lamarin sa ba wanda zai zauna addu'a ai sana'a sa kawai aje yayi addu'a ba ce wanda yake da burbushin bokanci in ma ba bokan da tikake ba addu'a ai ba sana'a ba ce ai ibada ce da ake a kowane lokaci a kowane kuma ki tambi kanki yaya neman iliminki kina nema ko tsakaninki da makaranta ko wurin da ake karatu sai da azumi shi ma dan kar a ce ke baka zuwa wajen muhadara yaya aikinki da iliminki kina aikata ilimin koko dai za a zo ne a ce Allahu akbar a tashi a tashi shikenan yaya kike yi da ilimin ki duk wannan fa yana da muhimmanci saboda haka in aka ce bawa na yayi gaskiya sai a ce fafrishu min aljanna ku sa mashi ku shimfida masa kayan aljanna ku shimfida masa shimfidu na aljanna wa albisu min aljanna ku sa mai tufafin aljanna waftahu lahu baban ila aljanna ku bude masa kofar da zai hango gidansa na aljanna qala fa ya'ti min rawhiha wa tibiha wa yufsahu lahu min fi qabrihi madda basari wanda mai ishara da wannan abaya daga nan sai ya zamanto da iska ta aljanna da kamshi na aljanna sai su zo mashi sai a buɗa masa a faɗaɗa masa a yalwata masa kabarin shi iya inda idan sai kai abu da biyu da ya kamata a yi don tattali da shiri da tanari da kinzi shine addu'ar neman tsari daga azabar kabari kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da ayi hadisi ya zo cikin Bukhari ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza tashahada ahadukum falyasta'id billahi min arba'in idan ɗayanku yayi tahiya a sallah sai nemi tsari daga abubuwa guda hudu ya kula Allahumma inni a'udhu bika min azab jahannama yace ya Allah ina neman tsari da kai daga azabar jahannama wa min azabil qabr da azaban qabri wa min fitnatil mahya wal mamat da fitnar rayuwa da ta mutuwa wa min sharri fitnatil masih ad-dajjal da kuma sharrin fitnar dujjal mai shafe wa mutanen imani sai abu na uku nisantar abubuwan da ke jawo azabar kabari wasu abubuwa ne ke jawo azabar kabari sakaci wajen tsarki da kuma ɗabi'ar gulma annani manci hada fada hada husuma tsakanin mutane waɗannan abubuwa guda biyu suna jawo azabar kabari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce amma innahu ma la yu'azzaban wa ma yu'azzaban fi kabirin amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namima wa amma al-akharu fa kana la yastatiru min bawli al-imam al-bukhari da musulmi suka rawaita hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta wasu kaburbura guda biyu sai yace waɗannan kaburburan ana wa waɗanda ke cikin su azaba ba kuma ana masa azaba bane saboda sun aikata abin da a idanuwan mutane a tunanin ni a tunanina da tunaninku babban zunubi ne yawanci ba mu kallon shi a haka muna kallon shi ba komai ba daya dai gulma yake hada fada yake wai mata iyayen gulma wai yanzu hada maza ne ma dakkija mata iyayen gulma canta gwadi gidan biki har gidan mutuwa ba ku kyale gulma ba har a gidan mutuwa ba ku kyale gulma ba gulma dai sai an auri gulma dole sai an so gulma sai an yi auren zobe da gulma har gidan biki a zage ta ji tana mutane ta kama ta daura zani kaza ta yi kaza duk da kon giba da gulma a hada fada a yi rigiki ai inda ina nan inda kina nan sai kin tsara wanta ta yi kaza la ilaha illallah dan kuma sakaci yake baya tsarka jikinsa in fitsari yayi ba zai tsarki da kyau ba ashe kenan waɗannan abubuwa guda biyu suna jawo azaban kabari haka nan idan ya zanto mutum ya bar wasicci in na mutu a man kuka idan na mutu a man kuka to wannan ma na jawo azaban kabari ko kuma mutum ya san a ɗabi'ar gidansu sai an ta kuka da kururuwa a rusa ihu kuma ya sani amma tun yana da rai bai ce shi bai yadda a yi masa kukan ba to waɗannan shi ma naci yana jawo maka fitina al-imam al-bukhari da muslim sun rawaita hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mayyitu yu'azzabu fi qabrihi bima niha anhu mama ce ana mai azaba a kabarinsa saboda kururuwa da ifi da aka yi masa bayan mutuwar shi ko dai da umarninsa ko kuma zai iya hanawa bai hana ba abu na hudu da ya kamata a yi a matsayin tattali da kintsi da tanadi shine karanta suratul mulk da haddace ta suratul mulk da haddace ta suwa ya suka haddace suratul mulk tabarakallazi biyadihi almulku wa ala kulli shay'in qadir suwa suka haddace ta a cikin kuna la ilaha illallah mutum daya ko biyu la ilaha illallah mutane nawa suka haddace su daga hannu in gani kuma tsakani da Allah Allah ya san abin da ke zuciyar kowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce suratu tabaraka hiya almani'atu min azabil qabr surat tabaraka allazi bi yadihi almulku wa ala kulli shay'in qadir zuwa karshe ita ce ke hana azaban kabari tana hana azaban kabari al-imam al-hakim ya rawaita hadisi abu na hudu ko na biyar abu na biyar kyautata tarbiyar ƴaƴa dan dacewa da addu'ar su kyautata tarbiyar ƴaƴa dan dacewa da addu'ar su ƴaƴa amana ce ko kyauta ce baiwa ne amma za a yi tambaya kansu ko in an masa tarbiya za a samu jin daɗi ko in ba masa tarbiya ba za a samu matsala ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza mata ibnu adama in qada amaluhu illa min salatin idan adam ya mutu ayyukansa sun kare sun yanke ba zai samu ladan komai ba ba abin da zai gare shi sai abu daga abubuwa guda uku daga cikin abubuwan nan guda uku manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce awwaladun salihin ya da ulahu ko mu ce bar dana kwarai na gari wanda ya mata tarbiya da zai rika masa addu'a in baki ma ƴaƴan ki tarbiya ba ko tuna ki ba za su ba ko ba haka bane akwai waɗanda ma suka kosa ki mutu ai saboda baki masa tarbiya ba ƴaƴan naki ne sun kosa dan kina takura su suke gani amma kai masa tarbiya ba bayan mutuwa za a more za a san mutun addu'a don haka sai mu dage mu yi ƴaƴan mu tarbiya idan da Allah zai sa in san wace ta fara zuwa nan wurin yau sai in ba ta kyautar littafi akan tarbiya amma ba za ku faɗi ba ku kanku a wani sauran ta fara zuwa to shi ke nan kullum ma ita ce ta farko Allah ma Allah ya maki albarka Allah ya karfafe ki ya taimake ki Allah ya sa ki ɗore Allah kuma ya sa saura su yi kishi wa fi zalika falyatanafas almutanafisuna idan da ba ainihin kulli ita take zuwa ba inda yau ne ta zo jewa ta zo daban shekarar jewa ta zo daban sai in bada daga 1 zuwa 10 a ba wanda suke zuwa kullun da farko farko amma tunda ita kadai ce ita kadai zan ba a din mai so ya karba wurinta yayi photocopy din mai so ba zan ba kowa ba sai ta insha Allah saboda haka tarbiyyar ƴaƴa da kyautata ta don dacewa da addu'ar su bayan mutuwa yana daga abin da ya kamata a yi don tattali da kintsi da tanadi sai abu na gaba na ƙarshe kuma halartar jana'iza yakan sa mutum ya tuna Allah ko layaka ku mata kun san cewa an hana ku bin gawa zuwa makabarta ko amma ba a hana ku yin sallah ga gawa ba in kun samu dama idan mijinki ya rasu ko ƴarki ta rasu ko ɗan uwanki ya rasu ko mahaifinki ya rasu ko ƙawarki ta rasu ko wasu dai suka rasu kina da damar an baki dama ki masa sallah sai ki masa sallah kema in maza ma sun gama nasu kema sai ki masa sai ki ma wanda ya mutu babu laifi amma iyakan ku kenan ku yi sallah amma ba za ku yi rako zuwa kabari ba ko makabarta ba kamar yadda hadisi ya nuna shin halas yana daga abin da yake taimakawa wajen tattali da tanadi da shirin da kinsu tuna kabari da abin da ke cikin kabarin ziyarar makabarta wanda an yi sabani tsakanin ziyarar makabartan ku wato dangane da ziyarar makabarta ga mace amma magana mafi inganci ita ce ya halasta mace ta ziyarar makabarta matukar ba za ta yawaita ba haka nan tuna mutuwa ko da yaushe kan taimaka ya kwadaitar da bawa wajen ayyukan alkhairi ayyuka na kwarai da za su sa mutum ya zamanto ya tuna lahirarsa kuma ya yi tanadi da kintsi da tattali kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a Qur'ani ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun ya kun da suka yi imani ku ji tsoron Allah kuma kowane rai ya yi tunani ya duba ya ga wani tattali ya yi wataƙila wasunku za su ce musamman akwai kanawa anan za su tsina ni wai sai mutum yace wani rai maimakon wata rai a Hausa rai namiji ne ba mace ba shi yasa ban ambaci mace ba har daga lokacin da fara zuwa ba cewa wata rai sai dai wani rai domin rai namiji ne a Hausa amma kun ga dama kuka ce kun yi gwaranci wannan babu ne amma dai sunan shi gwaranci ko wani rai ya duba faltanzur nafsun waltanzur nafsun ma qaddamat li gadin da larabci annafsu mace ce amma a Hausa namiji ne waltanzur nafsun ma qaddamat li gadin ko wani rai ya duba ya ga me ya gabatar domin gobe kiyama da bawo shekanci domin kiyama kowa ya ga me saboda haka me kika yi yau domin gobe mutuwa za ta yi samun ki a ko da yaushe a ko ina a ko wani hali shin kin shirya mutuwar in an ce yanzu a nan wurin a baki zabi misali inda zai yi ki zabi mutuwa ko kuma a jinkirta sai kin koma gida kin shirya wannan yana da muhimmanci kowa ya tambayi kansa ina roƙon Allah tabaraka wataala ya dace Allah ya sa mu dace Allah ta'ala ya yi mana gambatar ya sa mu cikin waɗanda wani mawaki yake cewa fasluk سبيل المتقين وظن خيرا للكريم واذكر وقوفك خائفا والناس في أمر عظيم إما إلى دار الشقاوة أو إلى العز المقيم فاغنم حياتك واجتهد وتب إلى الرب الرحيم يتك شكا حنير مؤمن ما سورا الله كبه حنير ما سورا الله كما كيكا والدتوك الله ما كرمش ka rika tuna ayyukanka gaban Allah kana mai cike da fargaba da firgici a yayin da mutane kowa ta kansa yake wannasu fi amrin abin kowa ta kansa yake in ba kai ba nuri yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa balihi likulli mar'in minhum yawma idhin sha'anun yuzin a wannan rana in ma dai mutum ya tafi gida na ainihin wato tabewa gidan lahira a lahiran ya tafi gidan tabewa wato wuta kenan ko ya tafi gida na ainihin girmamawa da karanci da izza da buwaya wato gidan ni'ima kenan aljanna don haka kowannen mu a yau ya rika tunani ya yi tunani ya ribanci ya amfana da rayuwarsa ya zamanto mutum ya yi kokari wajen ganin cewa yayi abin da Allah yake so kuma yadda da shi kuma kowannen mu ya tuba zuwa ga Allah daga zunubai da laifukan mu wanda muke yi da kullum Allah ta'ala ya samu dace kuma ina roƙon Allah ta'ala ya karɓa ayyukan mu a cikin wannan wata Allah ya datar da mu da alkhairansa dukkan amfani da ke cikin irin wannan zama Allah ya datar Allah ya samu dace da shi Allah ya sa ilimin mu ya zama hujja a gare mu ba hujja akan mu ba Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke ji na ilimi Allah ya sa albarka a cikin rayuwar mu da dukiyoyinmu da iyalinmu Allah ya sa albarka a cikin addininmu Allah tabaraka wa ta'ala ya amfani da mu wajen kawo gyara da kyautatun al'amura a cikin al'umma Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon wakiltar al'umma yadda ya dace a duk inda muka samu kanmu a kowane hali Allah tabaraka wa ta'ala ya zatar da mu da laifin kadari wanda yanzu ana cikin dararen da ake sare da wannan dare a wannan wata mai albarka mai alfarma na shekarar 1436 Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mun dace kuma ina roƙon Allah ta'ala ya ci gaba da karfafan ƴan uwa waɗanda ke shirya waɗannan zama da kuke wannan majalisi da ake gabatarwa a wannan wata da kuma sauran lokuta ma Allah ta'ala ya karfafe su ya ba su lada kuma Allah ya sa ku faranta musu rayukansu da zukatansu ta hanyar aiki da abinda suke sawa a zo a gaya muku don ta haka ne za a gudu tare kuma a tsira tare wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.